Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu jinmu da maraicen juma'an nan 10 ga watan Yuni, assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Kamar yadda shirin yau da gobe shirin matasa ya saba waiwayen halin da 'yan gudun hijira ke ciki a sansanoninsu daban-daban. Yau mun leƙa sansanin 'yan gudun hijiran Durumi da ke Abuja Area 1, musamman ma a wannan yanayi na azumi.
Akwai wanda suna son suga, akwai wanda kuma sai abinci wahala, waɗansu da kuna kuma yana yoyo. Domin tunda mun riga mun shiga damuna.
Allah ya ba mu baba buhari lafiya, ya komar da mu cikin gidanmu.
Ina son komai garinmu.
A wasu sansanonin 'yan gudun hijiran jihar Borno da kuma Yobe, mata na cikin wani hali na dubawa da gaggauta ɗaukan mataki daga hukuma, kamar yadda za ku ji daga bakin wani bawan Allah. Wasu maza masu iyalai na lallaɓawa suna yi ma mata ciki a sansanoninsu.
Adisi matan arziki sun kamar su ne karuwa a cikin al'umma ne, su ake zuwa 1,500 saboda suna takure da matansu a gida ko ga matansu a gida, amma yaje adisi a can ake zuwa neman mata.
Muna tafi da ayar mu ta yau wadda za ta ci gaba da gargaɗi ga masu halaye irin na waɗanda muka tattauna a kansu jiya. Sai ƙwalamar Ramadan daga Zainab Abdullahi, matar Usman Kabara, da kuma amsoshin tambayar mu ta Facebook. Ku biyo mu, ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
To bari mu fara da ƙwalamar Ramadan. Yau ma dai kamar yadda Jamila ta ce mun sake koma gidan abokin aikin mu Usman Ahmad Kabara.
Wayo Allah duwo duwo.
Assalamu alaikum mai sauraro. Yau ma kuna tare da ni Zainab Abdullahi a cikin kitchen domin shirye-shiryen buɗa baki. Ina fatan kowa yana nan lafiya. Yau dai za mu soya doya ne da miyan jajjage. Da farko dai kuna buƙatar doya. Na doya ta na yanka ta tsaf, na ajiye, na sa ta a ruwa saboda ɗanyi laushi ko rana soya. Sai kuma kayan miya na ga su nan, ina buƙatar tumatir, tarugu, tattasai da albasa. Farko zan wanke su tsaf domin jajjage. Ga turmi na nan na ɗauraye shi, shi ma ɗaukata shi na ɗauraye turmi na saboda da jajjen kayan miya. Ga tumatir ɗina nan da tarugu, zan fara jajjaga su saboda miyan jajjage ne na turmi. Kammala jajjage na nan na kwashe, na zuba a kwano, sai kuma in kafi stove ɗina domin suya da miyan. Da farko dai zan ɗauko kasko saboda suyan doya. Gashi nan na ɗauko kasko na da 'yar tukunya ta miya. Gani nan akan stove ɗina saboda zan kunna stove in saka mai a ciki saboda suyan doyan da kuma ɗan sauce ɗin. A sauce ɗin ina buƙatar mangyaɗa, ɗan mangyaɗa dai ba mai yawa ba, ɗan daidai-daidai kai mai yawa. Zan zuba mangyaɗa na a tukunya. Gashi nan na zuba mangyaɗa na a tukunya. Sai in ya soyu sai in zuba kayan miya na. a kayan miya nanan zan zuba. Zan zuba kayan miya na, in na zuba kayan miya ina buƙatar magi, gishiri, spices dan kanshi, sai yar kanwa a ciki ba da yawa ba saboda kar miyan ta yi tsami. Sai doya na kuma da zan fara suya. Ga man gyada na nan na zafi. To zan fara sa doya na domin suya. To masha Allah. A sha ruwa lafiya. Nagode.
To ayar mu ta yau ci gaban ta jiya ce a suratul Baqara wato aya ta 223 ga Malam Lawali Alijibu daga kasar Niger.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashshiril mu'minin. A cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala namu muzancan yanda ake tattali na mata da kuma inda ya halatta a sadu da su da yanda ya kamata a sadu da su. Allah ubangiji ya ce nisa'ukum harsul lakum, matanku gonakinku ne. A nan Allah ubangiji ya shabbaha mata da gonaki domin cewa gona na buƙatar gyara, gona na buƙatar kula, gona na buƙatar duk wani abu wanda ya dace a yi mata na harkar taki da duk fiyayyen gyaran da za ka yi domin ka samu amfaninta. Haka zalika ita ma mace tana buƙatar ciyarwa, tana buƙatar shayarwa, tana buƙatar kula, tana buƙatar gunkwanci na kirki, tana buƙatar dukkan abin da ya dace za ka iya daidai gwalgwado. Shi yasa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fa'atu harsakum anna shi'tum. To ku zo ma gonarku ta lokacin da kuka ga dama ko ta yanda kuka ga dama. Wa qaddimu li anfusikum, ku gabata su ga kawunanku. Sannan Allah ya ce wattaqullaha, ku ji tsoron Ubangiji. Wa'lamu annakum mulaquhu, cewa ku sani cewa ku masu gamuwa ne da Ubangiji. Wa bashiril mu'minin, Allah ya ce ka ba mummunai albishir ga wannan aya. Na farko dai muka ɗauki wannan aya da ɗaya-ɗaya cewa lalle Ubangiji ya nuna duk wata kula da za ka ma tattali na gonarka, haka za ka yi ma duk wata kula da ya dace ka yi ma matalka. Na biyu, Allah Ubangiji ya halalta farjin mace ga namiji, ya zo ma farjin nan ta yanda ya ga dama cewa shi ne gaba, ko kuma ya zo daga baya sadu da ita ta farjinta. Na uku, wannan mas'ala na nuna wata kuskurariyar fahimta ta mutane da suke nuna cewa ai wannan aya na ba da damar cewa a sadu da mace ta adduburata. To lalle wannan kuskurariyar fahimta ce wanda ke nuna cewa duk wanda ya tayi akan wannan itikadi kenan ya saba ma ayal Qur'ani, kuma ya saba ma hadisan manzon Allah wanda suka zo ta wannan hanya. Domin Ibn Abbas ya ce da aka ce a zo ma mace, ya ce to shine a zo mata ta farjinta ta yanda aka ga dama, a tsaye ne ko a kwance ne, ta gaba ne ko kuma ta baya ne. Amma lalle ya ce an haramta ta addubura ko kuma mace in tana cikin haila. Haramu ne namiji ya zo ma mace ta addubarta. Ahmad da ashabu sunan sun rawaito hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal'unun man ata imra'atuhu fi duburha, Allah ya la'anci wanda zai zo ma matar shi ta addubura. Wannan hadisi ne wanda Albani ya sahaha shi. Akwai hadisai da yawa wanda suke nuna mummunar uquba ga wanda zai zo ma matar shi ta addubura. Sai dai malamai sun ce wajibi ne ga ita macen, idan mijinta ya nemi ta mishi wannan, to wajibi ne ta kiya. Domin in ta mishi da'a a wannan guri, sun yi tarayya cikin mummunan zinihin da za su ɗauka. Al-maluman suka kara cewa in ya nace akan lalle sai yayi, to tana iya kai karan shi gun hukuma domin kar ta sharaka mushi wajen yin wannan mummunan laifi. Domin lalle maza da yawa sun dauki cewa wannan aya akan kwanci ne da mata kadai take bayani, to lalle ya kamata ka san cewa wannan aya ce wanda ta ba mata inci sosai, wanda take nuna cewa a kula da su kaman yanda zaka kula da gonarka, a kula da su kula ta hakika, a kula da su kula wanda za a cire ba su. Sai mahalli na biyu, Allah da ya shabbaha gona da farjin mace, domin gona shibka ake ta bada ƴaƴa, shi ma kuma farjin mace shibka ake iya bada ƴaƴa. Domin da kake cewa ya halitta ta addubura, to addubura ba guri bane wanda yake bada ƴaƴa, kenan lalle ka gani wannan aya batta zancen addubura kaman ta hudda addubura ne. In ka fahimci wannan aya sosai cewa an yi zance a ayar da ta wuce ta baya, an hana a taba mace lokacin da take haida, kenan lalle wannan kuma tana cikon cewa lalle ku kula ku sadu da mace ta inda Allah ya umarce ku shine farjin mace, kenan ba a ba ku damar ku sadu da ita ba ta addubarta. Allah ya sa ku matan sun gane, domin an ba su damar su kiya wannan lalle babu biyayya akan wannan. Idan namiji ya tambaya tana iya kiyawa, malumai sun nuna cewa batta matsala ko daya. Idan ta yi biyayya nema a wannan ya sadu da ita ta baya, ya sadu da ita ta addubarta cewa ta yi tarayya da shi cikin zinihi, cikin mummunan zinihi wanda za a musu ukuba ranar tashin kiyama, wanda idan ba su tuba suka fasa Allah zai gallaza musu azaba. Azaba mummuna.
Jada baya mai rewa mai bakar zuciya bashi tausayin kowa.
A Facebook mun rubuta cewa akwai labarin da ke cewa wasu na hakewa da halin da mata 'yan gudun hijira ke ciki na kunci da rashi, suna amfani da su akan naira 1,000 ko 500, kuma suna taya musu ciki, suna haihuwar 'ya'yan da ba na halal ba a sansanonin. Sannan muka yi tambaya cewa a ganinku nan gaba yaya makomar rayuwar 'ya'yan nan za ta kasance? Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Sakon farko daga Muhammad Kabir Adamu unguwar Karaworo Lakwaja ya ce salam yau da gobe. Irin tambayar da kuka yi a wannan watan azumi bai kamata ba, dubi shirinku na jiya akan luwaɗi, wallahi ina jin kun ambace shi na kashe rediyo, wannan abun dubawa ne. Sai take wani Bashir Kabir ɗan Taba ya ce, malam ita gaskiya a kowane lokaci neman ta ake domin a samu gyara. Wani ma Muhammad Bello Nasara ya ce, wannan gaskiya ne, kuma ita gaskiya ɗaya ce kuma daga kinta sai bata. Sai wani Sani Ahuta shi ma ya maida da cewa, to ya kake so su yi, don ana azumi ba za a faɗi abin da ya damu al'umma ba? Wannan wani irin rashin tunani ne da hauka. Kin san ko masallaci ka je ana huɗu ba?
Gaskiya.
Da liman ya ta yi sai kaga kaman da kai yake.
Sosai.
Yawa, to saboda haka muna fata dai da yawa ba su kashe rediyonsu ba.
To Allah sarki, ƴan uwanmu ƴan gudun hijira, kuna cikin wani hali, kuma wasu na amfani da wannan dama domin cin zarafinku. Daga ƙarshe ku haifo yaran da ba su da asali mai kyau, balle tarbiyya. Ya kamata gwamnatoci ku tausaya wa 'yan gudun hijira, domin su ma mutane ne kamar kowa. Sako daga Kabiru Maibol.
To sai kuma sakon Gambo Barau Fatuskum ya ce, salam filin yau da gobe, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan al'amari da mai yayi kama a ce mutum yana wajen gudun hijira yana neman yadda zai yi da rayuwa, amma wasu marasa imani da rashin tausayi su je suna lalata da su. To wallahi masu aikata irin wannan fasikanci su ji tsoron Allah, su ma suna da baya, kuma rayuwa za ta iya juya musu, su ma iyalansu su zama 'yan gudun hijira. Don haka kukan kurciya jawabi ne, mai hankali kawai yake gane shi. Allah ya kare mu, ya shiri zuri'ar mu baki daya, amin.
Sai Usman Ofena Fage ya ce, to Allah ya sawaki, in bai wasa ba, waɗansu daga cikinsu za su zama 'yan tasha, waɗansu su zama yaran da za su dinga yawo kwararo. kuma wannan rashin imani ne kuma talauci shine ya kawo duk waɗannan matsaloli. Ya kamata hukumomi su yi kokari su yi bincike ga duk wanda yayi wa waɗannan ƴan gudun hijira ciki, su san daga ina ya fito dan ya karba abin da ya aikata. Sako daga Usman Ofena Fage.
Sakon Nasiru Usman Hina yace Allahu Akbar, yau da gobe wannan ba karamin bala'i bane. Wallahi ina kira da babban murya ga duk mai aikata irin wannan hali da ya ji tsoron Allah ya tuba tun kafin mutuwa ta zo masa. Ya ƴan uwana, zina masifa ce kuma kaba'ira ce kuma tana hana ruwan sama da samun albarka a cikin abincinmu da dukiyoyinmu. Su kuma yaran sukan zamo mana kadangaren bakin tulu. Allah ka shirye mu, amin.
Sai kuma Abdul Malik Amak Auyu yace yau da gobe hakika rayuwar ƴaƴan za ta kasance a bar tausayi sakamakon ba a samar da su ta hanyar da ta dace ba. Za su zama abubuwan tsangwama a cikin mutane kuma za su samu koma baya ta fuskar gudanar da al'amuran rayuwa musamman ma karatun zamani da na addini. Da fatan masu aikata wannan aiki za su ji tsoron Allah su daina.
To sai kuma sakon ƙarshe daga baban Fatima Abdullahi yace kai ƙasa ta Najeriya ko ina ba sauki, shugabanni danna haƙƙin talakawa, malamai take gaskiya dan neman abun duniya, soja cin zarafin farar hula, dan sandan ƙasa ta cin hanci kamar ba gobe, alƙali shari'ar ha'inci, manyan makarantunmu wasu kamar hotel, matan aure suna cin amanar mazajensu, mazan na dannewa matan haƙƙi, mu talakawa ba mu bar junanmu ba. Kuma gashi a ƙasar an ce daga musulmi sai kirista, sai masu addinin gargajiya kaɗan. Kuma musulunci na horo da ayi abu mai kyau, haka addinin Krista na cewa ayi mai kyau. To wai menene addinin ƴan Najeriya?
To shirin nan na yau da gobe shirin matasa ya sha kawo muku labarai da bayanai na halin da ƴan gudun hijira ke ciki a sansanoni daban-daban. Yau ma muna da irin waɗannan bayani, amma kafin ku ji bayani daga bakin wani bawan Allah kan abubuwan da ke faruwa da mata a sansanonin ƴan gudun hijiran Borno, ku fara da wannan lokacin da Hassan Maina Kaina ya kai ziyara sansanin ƴan gudun hijiran Durmi dake Abuja Area 1.
Sunanka?
Usman. Daga Maiduguri.
Yaba malama?
Daga Goza.
Sunanki?
Fatima.
Yaba mai sunanki?
Hauwa.
Daga ina?
Goza.
Sunana Shigla Andras daga Goza.
Yawa. To ina fara da malam Usman, ga ka kai mata shine karami. Ta yaya kuke fama da zaman gudun hijira a nan Durmi?
Muna fama dai, ana kama na wasu abubuwa na samu muna ci muna sha.
Gashi kuma an fara azumin watan Ramadan a halin yanzu. Yaya kuke samun rayuwa wannan lokacin?
Alhamdulillah, muna samun masu dama mu da taimako. Muna samun kayan abinci, muna samun sabulu, muna samun su man shafawa da kayan abinci, alhamdulillah.
Daga ina kuke samun wannan kayan abincin?
Wasu da kawai taimako al'umma ne suna taimaka mana.
Na'am. To ke kuma me zaki ce akan wannan gurin hijira kuke ciki?
Gaskiya alhamdulillah, kan sai dai mu gode ma Allah.
Na'am.
Kuma haka kuma muna neman daman Allah buɗa musu hanyar samu su masu taimaka mana.
Na'am. To yanzu kai me zaka ce dangane da irin taimakon da kuke samu?
To alhamdulillah, mun gode wa Allah da min kaunarsa zuwa gare mu. Da ba dun kaunarsa ba da mu kasance haka ba. So muna da NGOs kala-kala suke zuwa suna ziyartar mu da abinci, wayansu kudi, wayansu dan gyara mana ɗakuna. Iri na leda ba kana taimakon da baya zuwa ba. Sai dan roko mu shine Ubangiji ya taimake shi shugaba Buhari. In akwai hanyar da zai taimaka a gudu a yanayin a azumi din, akwai wanda suna son suga, akwai wanda kuma sai abinci wahala. Wayansu da kuna kuma yana yoyo domin tunda mun riga mun shiga damuna. In akwai hanyar da gwamnati za ta taimaka mana ta talafa, muna roko a talafa kafin a yi settling wurin mu sai a tafi mu koma lafiya. Shine na wafata.
To kai kuma zaka ci dangane da wannan zaman da kuke a wannan wurin?
Eh to alhamdulillah, mun gode wa Allah, mun gode wa manyoyin da suke taimaka mana, amma dai ni ba zan ce ga taimakon da ni na ga gwamnati yi min ba.
Amma kuma wurin gashi na ga makaranta da kuma ɗakin shan magani. Ai na ku samu wannan makaranta da ɗakin shan magani?
Eh, yadda aka samu makaranta da magungunan da muke ciki, akwai kungiyar matan musulmi suka buga mana ɗakunan kala aji guda biyu. Akwai kuma Wives Association na sojoji, su suka talafa mana, suka buga mana class daya, suka provide mana clinic, su suka sa mana magani. Wayansu NGO sun zo kuma sun ga asibiti din, sai su dan taimaka kuma a je sai magani. Haka da yake fama nan wurin nan. Babban matsala shine wayansu dakuna suna yoyo, biyu yara a warwace, babu karatun kirki, babu malamai.
To abokina ka zaka ce wani abu?
Mu dai mu ci abinci ruwa da ya daga. mure koyi da ban kudi mure wuce abinci.
To ke ba kuna samu abinci kuna ci?
Eh, mu muna so a komar da mu gida.
Saboda me?
Garin mu yafi daɗi.
To me sunanka?
Sunan Baraka da mu. Muna zama ana kawo mana abinci. Ɗakin yana yoyo. Da kuma abu da wani wani makaranta.
Ba na ga ba zuga shi ina cikin makarantar ku ba?
Eh.
To me matsalar wannan makarantar naku?
Babu to tijoci.
To menene sunanka kuma?
Mansur Abdullahi.
To Malam Mansur, me babban matsalar ku a wannan sansanin?
Babu da matsala. Muna jin daɗi a wannan gari. Amma garin mu yafi. Gidan mu ya kule.
To zaki magana ke ma? Me sunanki?
Fatima Abdullahi. Muna so mu koma garin mu.
Me kuke son matan shugaban kasa ta yi muku?
Muna so ta taimake mu da kayan abinci, ta taimake mu ta kai mu garin mu, garin rukan mu. Muna so a komar da mu gidajen mu.
Saboda me?
Can muka fi so, kuma can me muka saba da zama a wajen.
Na ina so a komar da ni garin mu. Saboda ina jin daɗin garin mu. Na in ban saba da shi ba. Muna so a gyara wani makaranta. Kuma a kai mu garin mu, kuma muna so shugaban kasa ta taimaka mana. Mu muna so mu koma garin mu, ba ma so zama a wannan gari. Muna so mu je mu kalla Baba Buhari. Allah ya ba ma Baba Buhari lafiya ya komar da mu cikin gidanmu.
Ina so mu koma garinmu.
To, masu saurare nan gaba kaɗan za mu buɗe layin waya ku kira mu tattauna da ku akan wannan batu, amma kafin nan bawan Allah nan na jiya da ya tuntuɓe mu da maganar maza masu kusantar matansu ta dubura a Abuja. Shi ne ya sake tuntuɓar mu da maganar zinace-zinace da kuma haihuwar ‘ya’yan da ba na halal ba a sansanonin ‘yan gudun hijira, domin a duba wannan al’amari a kuma gaggauta ɗaukan mataki mai ɗorewa.
Sannan abu na gaba shine matsala ta aibi a wannan mutanen da suka samu kansu a wannan gurare na takura da matsatsi na rayuwa da talauci da tashin hankali ba zaɓin su bane ba, jaraba ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma maimakon mazaje su tausaya musu, su ainihin su kuma ɗauki izina da wannan zamantakewa na rayuwansu, amma ba shi ake ba sai a je ana exploiting nasu a wannan hali da suke. Mutum ya je ga matansu a gida ko ga matarsa a gida, amma ya je IDP a can ake zuwa neman mata. Arziki matan arziki sun kamar su ne karuwa a cikin al'umma, su ake zuwa 1,500 saboda suna takure ba dalili bane, saboda kana cikin wahala ko kana cikin takura na rayuwa ka je ka saba wa Allah. Amma ana fakewa da matsatsin da suke ciki saboda a je a biya bukata na sukiyanki. Muna fata shi ma wannan a jawo hankalin mutane su ji tsoron Allah. Wa'annan mutane ɗan adam ne irin mu, jaraba ce Allah ya jarabe su da su, saboda haka a taimaka musu da a yi amfani da daman da suke na wahala kuma a ƙara sa su cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan shi ne babban dalilin da ya sa na da ya kamata in kira ku domin in sanar da ku wannan abin, kamar yadda kuka saba na gayyatar malamai da wanda suke masu nasiha da ainihin mahankalta a cikin al'umma, su tofa albarkacin bakinsu, su yi nasiha, su yi wa'azi, su yi gargaɗi. Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu.
Yan majalisu masu yin doka, ku ji tsoron Allah mulkin ku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daulan ku more ba, sai dan ku je ku kare haƙƙin mu, a dan ba ku allowance na haƙƙin ku. Inda matsala da o mazaɓarka, ka nemi shawarar al'ummarka, in ka ga za mu tura canjin ka, ɓangaren zartarwa dukkan ku, ɓangaren dokoki dukkan ku, ɓangaren shari'a dukkan ku. Aikin ku abin ayaba ne, in kun yi dan Allah ya shaida, in kun yi sarran ku a duniya, a kusani dai ba za mu yafe ba.
To masu saurare, yanzu haka mun samu kira daga Jos. Salamu alaikum, ake magana.
Wa alaikum salam, kai sai dai kina tare da Bulama ne daga nan gangaren.
To Bulama, muna jin ka, me zaka ce akan wannan batu namu musamman da ke faruwa a sansanonin ‘yan gudun hijira? Kana da labari ko sai ka fara ji?
Gaskiya sai yau na fara jin labarin wannan abu, amma gaskiya wanda suke wannan hali da suke ta ba wani mutanen da suke gudun hijira sannan suna buƙatar taimako ne, ba wai suna buƙatar a yi lalata da su ko wani abu a ba su, don wasu za su yi lalata da su suke su yi lalata su ba su na abu.
Sosai, ai abin da ke faruwa kenan, ba da son su suke ana tursasa musu yin wannan abin ne. Akwai masu ba su abinci, akwai masu ba su, kamar yadda ka ji wannan malami ya faɗa, naira 1,000 ko naira 500.
mutane kuma gaskiya ya kamata mutane dan sabida kai ma baka sanya yanayin rayuwa ce da kasance da kai ko dan uwanka ko wani na ta in kai kana da gara kana da abin da za ka ci har ka ba wata tela lata ita kai ma naka wani na ka ne ya fada cikin wannan rayuwa.
Yawa, to mun gode sosai Malam Bulam, muna godiya yawa. A sha ruwa lahiya. Jamila, wani abin da ya ban mamaki cikin masu bibiyan mu waɗanda ke biye da mu yanzu haka ta Facebook, akwai da yawa sun ce hyaɗe ba karuwanci ba, inda hyaɗe ne za mu hito ƙararren mu ce hyaɗe. Amma karuwancin da muke magana ba wai mun ce matan da ke sansanoni suna karuwanci ba, a'a. Halin da suke ciki na rashi da takurawa da kunci shine yasa wasu maza suke amfani da wannan dama. Suke sa su suna yin wannan saboda dole su yi a ganin su sanan su samu kuɗin da za su biya wasu buƙatu.
Sosai.
Duk da cewa ba hujja bace.
Kwarai da gaske.
Yawa, ga kira mun samu daga Katsina. Assalamu alaikum.
Hello.
Amma rediyonka a rediyonka da yau lahiya lau kashe rediyo kashe rediyo. Lahiya lauya ibada.
To alhamdulillah, an gode Allah.
To me zaka ce?
Ni haddi ya haddi matsokacin da zan yi guda ɗaya ne.
To
akan al'umma masu wannan mummunan hali. Yana da kyau mu sani cewa duk abin da mutum zai aiwatar a rayuwar shi, to Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin littafin sa mai tsarki. Wata kuyoman turja ula fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudhlamun. Kun tsoron wani ne wanda labudda a kan shi, tabbas za a mayar da mutum zuwa ga Allah. Sannan abin da kai ko kyakkyawa ko mummuna da shi ne Ubangiji zai ma sakamako. Zalunci da rashin imani ya yi yawa ta yadda za ka afkawa mutum a lokacin da yake cikin wani tsananin rayuwa wanda ya rasa inda zai sanya kanshi, kai kuma sai kai amfani da wannan damar. Kamar kai wani shafaffe ne a wurin Ubangiji, kana tsammanin lalle Ubangiji ba zai iya jaraba ka da abin da ya jarabci wannan bawan da ya jarabce shi da shi ba, ko kuma kai kana tunanin ba za ka mutu ka babbaya ba. To hakikanin gaskiya ina kira ga dukkanin ɗan uwa wanda suke da wannan mummunan al'amari su sani cewa a koda yaushe za su iya komawa zuwa ga Ubangijinsu, kuma wallahi tallahi Ubangiji zai masu wata irin ukuba wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa ire-iren waɗannan mutanen ana yi musu azaba ne a cikin wani abu da ake kira kamar tanda ta waina. To haka za a ringa sassoya su a ciki. Allah Ubangiji shi kiyaye.
Amin.
Allah shirye mu ba shi.
Amin. Kuma mun gode sosai da wannan gudunmawa taka, mu ma mun gode.
Allah ya saka muku da alheri.
Amin amin.
Kowa da kuke, Allah shi biya ku, Allah sa aljanna ce muku.
Amin. Mu da ku duka mun gode. To yawa, Jamila, ka yi mu samu wani kira ni dai idan ƴan Boko Haram suna jin mu yanzu haka. Musamman ma a matsayinsu na masu cewa suna yin aikin Allah ne. Ina so su yi tunani a kan wannan hali da mata ke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira, sanadiyar yaƙin da suka ƙaddamar a kan 'yan uwansu. Ina so 'yan Boko Haram idan suna jin mu yanzu su yi tunani kuma su kalli wannan al'amari da idan basira, kuma su tambayi kansu shin wannan shi ne aikin Allah? Kuma su tambayi kansu ranar kiyama me za su gaya wa Allah game da waɗannan ‘ya’ya da ake ta haihuwa ba ta hanyar halal ba a sansanonin 'yan gudun hijira.
Kwarai da gaske.
Saboda kamar yadda kowa ya sani, 'yan Boko Haram suna cewa suna aikin Allah, suna aikin Allah, amma aikin Allah ga abin da ya haihuwar.
Gaskiya.
Abin da suke da suna aikin Allah ga abin da ya haihuwar. Waɗannan mata ba da san su ba, mata ne masu mutunci, masu martaba da mazajen suna cikin gidajensu.
Sosai.
Waɗannan abubuwa da 'yan Boko Haram suka yi rigingiminsu, shi su suka tursasa waɗannan mata suka bar gidajensu.
Sosai.
Har suka zo a wulaƙance. Kowa kare da doki ya zo saboda suna cikin wani hali na ƙunci na damuwa, ka zo ka ɗan ba su abin da bai taka kara karya ba. Ka kwana da su, su yi ciki, kuma ka ɓata.
Kuma bugu da ƙari fa, mazannin suna da iyali a waje.
Kin ji ai shi wannan malamin da ya kira mu ya ce suna matansu biyu ko uku ko huɗu.
Ƙwarai da gaske.
Amma duk da haka sai ku ji. Ku ga ku da iyalanku da ‘ya’yanku cikin ruhin asiri, kun zo kun tona ma wata asiri.
Abin nufi da ‘ya’yansu ɗin suna nan kuma yanzu suna da ‘yan uwa kenan a nan sansanonin gudun hijira.
Sosai.
Gaskiya.
Sosai.
To Allah ya taimaka.
Amin amin. Amin amin. Ya kamata mu duka mu dubi wannan al'amari duk yadda za a iya taimaka, saboda bai kamata a bar waɗannan ‘yan gudun hijira dindindin a waɗannan sansanoni ba.
ya kamata hukumomi a dauki mataki a gyara musu yankunan su a maida su, saboda in yau muna nan duniya gobe ba ma nan, akwai ranar da kuma baki be magana. Ya wato ma saurare iyakacin shirin kenan, sai ranar Litinin idan Allah ya kai, yanzu a madadin
Jamila Kabiru
Fadi da Daniel Brown da ya hada mana sauti da engineer Mr. Vasco Halima Jimrauki, sallama da ku a sharuwa lahiya.